أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، وما صدرج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوديات تبت الله مجرما دبوايا ديك أدرتما نحقوا ونن ساهية لتنين. أيو منا ashirin da biyu ga wata na Sha'ban, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, shekara ta 1444, wanda ya dace wa 13 watan uku miladiya ta 2023. Da izinin Allah, wannan zai zamanto darasi na 23 a cikin wannan littafi al-arba'una an-nabawiyya, wanda yau zamu tashi hadisin Abu Hurairata radiyallahu anhu. Malik al-hadithu al-khamis wa 30 an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. حديث أبو هريرة الله قال الرأي قريش ذا بترجمة حديث كيس إني سوسي مشكتكين saboda hadisin shakundum ne, la'alla zai dokai lokaci mai dan tsawo kafin mu kai zuwa ƙarshen shi, saboda abubuwan da ya tattara na abubuwan da muke da tsananin buƙatuwa zuwa gare su a yau a cikin rayuwar mu ta zamantakewan yau da gobe. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, Abu Hurairah Allah ƙara yarda a gare shi, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace: la tahasadu, karda ku yi wa junanku hasada, karda ku yi hasada, wala tanajashu, sannan kuma karda ku yi ingiza mai kan turuwa. Abinda ake cewa at-tanajush shine abin da ya shahi ka zo sayan wani abu, ko kuma ka zo wajen wani mai kaya sai ka tsaya da niyya guda biyu. Niyya ta farko ya zamanto kuna da haɗin baki da kai da mai kayan, cewa kayan nan idan aka taya su kaza, to kai kuma za ka ƙara. Idan ka ƙara, kai ba niyyar saya gare ka ba, amma saboda ka tursasa wa wancan da ya zo saya ya ƙara akan farashi saboda yana so, to wannan wanzan Allah ya hana shi. Karɗa ɗayan ku haka nan. Kala na biyu, wani kuma dan ƙeta ne kawai, ba wani abu zai samu wajen mai sai da kayan ba, kawai saboda dai ya nuna yana so, kuma ya nuna wani farashi sama da haka nan, a ce to ai an taya shi kaza. Alhali kuma tayin da aka yi tayin ƙarya ne, kuma wanda ya tayin ba sai ya zai ba. Amma meye manufan wanda haka nan, saboda ya sa wanda zai sayan ya saya da kuɗi tsaba ba, wanda wannan duka kuma ana samunsa a cikin halin ɗan adam. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce: wala tanajashu, karda ku yi ingiza mai kan turuwa tsakaninku. Yana karda wani ya zo ya nuna ya ƙara farashin kaya, alhali kuma ba sai ya zai ba. Mana ka ce na taya kaza, alhali ba sai ya kake ba, har a cikin zuciyar ka san ƙarya kake. Mazalla ce: wala tabaghadu, karda ku ki junanku, ya zamanto kana kyamar mutum haka kawai, mutum musulmi kuma kana kyamar shi. Ko mutum ya ce maka ai ni wane jinin mu bai hadu ba ko kaza ko kaza wannan duka baya halatta karda ku ki junan ku tunda musulunci hada ku ai magana ta riga ta gari mazalla ce wala tadabaru karda ku juya wa junan ku baya kar ku juya wa junan ku baya ka nuna cewa wani kawai ba kai da shi haka kawai wanda wannan duk iya daga cikin hayaniya da maki kira shi da sura tsatsa irin na zuciya haka kawai sai ta rika halatta maka tana haramta maka ta saka ka so wannan ta saka ki wannan haka kawai biduni ma burhanin ba tare da wani dalili ba alhali ko mun san da so da ki duka da juya baya da mu'amalan mu'amalanta mutun duka iya da alaka da abin da ya shahi addini idan mutun na Allah ne ya tsaya akan addini to wajibin ka ne ka so shi ba so, ba ra'ayin ka bane ba mazalla sallallahu alaihi wasallam yace wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din karda shashan ku su yi ciniki akan cinikin shashi me ake nihi da haka ga abu kaza nan kaza ne kudin shi wani ya siya sai ka zo ka ce a tada cinikin wani kai a saida maka wannan haramun ne saboda wannan zai haifar da gaba da kiyaye tsakanin kai da shi alhali addini kuma yana hada da waɗannan abubuwa yana idan dai ya tabbata cewa wani ya siya to magana ta riga ta kare shi mai kaya ya sallama shi mai saya ya yara su a wajen shi kaje ka kara mishi wani abu ya zama doka a shi sil'a wannan ko kuma wannan kayan da ya saya mazalla ce wa kunu ibadallahi ihwanan abinda ake so shine kawai ku zamanto bayin Allah ɗan uwan juna babu kiyayya babu hasada babu keta babu juya baya na'am wa kunu ibadallahi ihwanan mazalla ce ku zama ɗan uwa ku zamanto bayin Allah ɗan uwan juna sai manzon Allah ya ci gaba da cewa al muslimu akhul muslim shi wa muslimi dan uwan muslimi ne kamar da Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun yace la yazlimuhu baya halatta mutum muslimi ya zalunci dan uwan shi muslimi wala yakhzuluhu karda ka tabar da dan uwanka kai wani abin da zai sa dan uwanka shiga cikin wani hali na kumci na rayuwa da sunan musulunci bima'ana cin diddige kai abinda zaka tabar da shi ya wahala ya jikkata saboda wani mas'ala wanda ya biyo ta hannuka kuna makamancin wannan wanda yau kuma dan adam zaka ga mutum musulmi da musulmi yana ta neman ya za ya wahaltar da wani haka kawai kaga duka wannan inda mun yi aiki da waɗannan maganganun na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maganganu masu tsada da ba mu tsinci kanmu ba a cikin hayani da muke ciki a yau mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yakdhibuhu karda ka qaryatar da shi karka qaryatar da shi asali shine mutum mai imani ba zai magana ba sai abin da ke gaskiya ne sai dai idan wani dalili kuma ya zo ya bayyana to wannan kuma daban sallama zalla sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa wala yahqiruhu karda ka rena shi rena wa kakka rena shi akwai wanda zaka ga rena mutane yana kallon kowa da tsinin hanci yana ga kowa bai isa ba to wannan bai daga cikin halin mai imani kakka haka nan ko dukkan musulmi in dai mutum musulmi ne to shikenan wannan alfarma ya same ta a wajenka naka kalle shi kallo na girmamawa ba kaskantarwa ba ko walakantarwa manzalla ya hana sallallahu alaihi wasallam in kana koyi da manzalla kakka haka nan kakka rena mutane wallahi wani zaka ga har an samu kusan wani abu wanda yake shubuhu ittifaqi a ce inda wani ne yare ne mutane wacce tare ne mutane ka shiga uku wallahi duk wanda mota aka baka wannan shaidar na cewa kai kare ne mutane ka shiga uku saboda gashi manzalla ya ce ka ai kuma kai kana yi kuma har ya zama halinka wanda da shi ake nuna ka manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa attaqwa hahuna attaqwa hahuna tsoron Allah anan yake ina sai ya ce wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat manzalla yana nuna zuwa ga kirjin shi tsoron Allah anan yake tsoron Allah anan yake tsoron Allah anan yake wanda duka kalmomin za mu zo ɗaya bayan ɗaya za mu bi su da izinin Allah saboda suna kunshe da abubuwa masu yawa yanzu a yau sai mutum ya kirta wata katobara a ce wani ka ji tsoron Allah sai ya ce ai tsoron Allah ba a bayyane yake ba sai ya ce maka attaqwa hahuna eh attaqwa hahuna haka ne saboda manzalla sallallahu alaihi wasallam ya hodi amma abinda ake nihi da haka tsoron Allah a cikin zuciya yake in ku akwai shi a cikin zuciya to zai bayu zuwa ga gabbai su rika aikata aikin da wannan tsoron Allah da aka samu a cikin zuciyar nan karin bayani zai zo akan haka insha Allah manzala sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa bi hasbi imri'in min ash-sharri ya ishi mutum musulmi sharri ya ishe ka sharri a cikin rayuwanka ka to kam an yahqira akahu almuslim karina dan uwanka musulmi kar ka kallon mutane haka haka karina kowa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce game da cewa kullul muslimi ala almuslimi haram dukkan musulmi akan dan uwan shi musulmi haramun ne ka taba damuhu jinin shi wa maluhu dukiyar shi wa irduhu mutuncin shi dole ne ka kiyaye mutum musulmi wannan kakka taba mashi jinin shi kakka kashe shi kakka taba mashi dukiyar shi sai da halin yardan shi sannan kuma karka zauna ka rika caccaka shi kana cin mutuncin shi wannan hadisi ya kushi abubuwa malam wannan hadisi gaba ta harko da ita zamu fara insha Allah ta'ala fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa la tahasadu karda ku hasada karda ku yi hasada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana duk wani mutum mai imani karya dabi'antu da dabi'a wanda take ta hasada ce saboda hasada ba karamin datti bane ba idan ya kama zuciyar dan adam to zaka samu dan adam din nan halayen shi da dabi'un shi sai a hankali a magana akan hasada abu na harko alqur'ani mai girma ya ja hankalin masu imani cewa su nemi kariya Allah subhanahu wataala akan ya kare su daga dukkan wani abu wanda yake hasada ne Allah subhanahu wataala yace ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambatawa mutane cewa qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad a karshe sai yace wa min sharri hasidin idha hasada daga sharrin mi hasada a lokacin da wannan mugu halin ya kamo shi na hasada Allah ya kare ka daga sharrin masu hasada to lalle tabbas wannan hasada da dan adam yake yi kusan mutane suna karkasuwa kashi daban-daban akwai wanda hasada shi da zai yi yas'a fi zawali ni'matil mahsudi bil baghi alayhi bil qawli wal fi'l idan wani samu wata ni'ima mai hasada sai ya tashi ya kai ya kawo shi guri shi ne kawai yaya za a yi wannan ni'imar take ta wajen wannan mutumin da ya samu ya za a yi ni'imar ta gushe in kuɗi ne ya gushe in lahiya ce ta gushe in matsayi ne ya gushe bil baghi alayhi ta hanyar kiran ƙarya akan wannan mutumin ta maganganu ne ta aiki ne ko wace hanya zai ga ya kai ya kawo cewa sai ya tabbatar da wannan ni'imar da wannan bawan Allah ya samu sai ta gushe hasara kenan daga cikin mutane wa minhum man yas'a fi naqli zalika ila nafsihi akwai wanda shi kuma idan wani ya samu kaza ko wacce ta samu kaza kokari yake ya za a yi ciro wannan abin da wani ya samu ya komo kanshi wannan kuma shine mafi sharri kuma shine irin hasadan da addini ya kyamace ta kamar yadda bayani zuwa nan gaba idan ka dauki iblis me ya hudo shi daga cikin gidan aljanna sannan kuma da tabiwa da yi da asara da yi wanda har ya musa a ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rubuta tabiwa tare da shi hasada yi ga annabi adam alayhi salatu wassalam aka ce yayi sujada shi yace ana yake cewa ana khairun minhu kaga ana khairun minhu kaga kalmar ana khairun minhu wallahi wajibi ne mutun ya rubuta ita kawai ai magana ka ce aini na hi shi a'a Allah ya bashi Allah ya rika Allah kuma ya sa albarka wannan shine magana amma ka kasa zaune ka kasa tsaye dan wani ya samu wani abu ko wata ta samu wani abu dole so kake sai wannan abun ya gusa dole so kike sai wannan abun ya gusa wallahi ka ta da kanka tsaye saboda yaki ne wanda ba za ka iya yin shi ba kana wahaltar da kanka ne kuma gashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dama ya ja hankalinka cewa wala la tahasadu wala ce kar ku hasada ubangiji subhanahu wataala ya wasafta yahudawa akan abin nan da suke yi duk abubuwan da ake a yanzu na gutsurutsuma da sanya dagat da sanya pression akan kasashen musulmi ko akan musulmai ko da shafa musu kashin kaji me yasa suke haka nan suna haka nan ne saboda hasada abinda muka samu ne suka rasa ubangiji subhanahu wataala yake cewa wadda kathirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim maza al ubangiji subhanahu wataala yake cewa da yawa daga cikin ahlul kitabi sun so ina ma a ce ku zama kafirai bayan kun yi imanin nan me yasa Allah ce hasadan min inda anfusihim, hasada ce daga karan kansu suke yi a gare ku kuma su imani. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, bayan gaskiya ta riga ta bayyana a gare su karara cewa waɗannan mutane su suke kan hanyar daidai. Sannan Allah ya ƙara ambata da akan su da Yahuda nan, Allah ya ce wai am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala ibrahima al-kitaba wal hikmata wa ataynahum mulkan azima. Allah ya ce am yahsuduna an-nas bal yahsuduna an-nas, Allah ya ce bari dai kawai hasada ne suke mutane akan abin da Allah ya ba su na falala. Dukiya ce, mulki ne, wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah yake jaddadawa bayan shi. Allah ya ma wani, to sai ka samu suka so daga cikin mutane hakikin kwata-kwata bai musu ba. Wannan yake sa mutane suna zuwa wajen ɗan tsubbu. Yanzu ka duba ka ga yanda ɗan adam idan ya lalace, wai malamin da Qur'ani yake karantawa, amma irin mai irin wannan ɗabi'a zai zo akan cewa ya za a yi wani a sirmayo da shi daga matsayi kaza ya komo ƙasa, ko abin da aka ma wani na wannan ya zamanto a janye, ko kuma a janye shi ni in je wajen shi, ko na makamancin wannan. Da malamin da ake gaca zai tsora mutane saman tafarkin addinin Allah, da su za a zo a haɗu a yi sihiri kafircewa Allah subhanahu wataala, ka kafircewa Allah ka yi kace-kace da Ubangiji wai a dalilin wani abu na duniya, kuma wannan abin kai ba tabbata zai da kai ba. Innama hiya qadiyatu waqt, ka yi kowa sihiri, ka yi kowa iya tsubbu, ka yi kowa iya bokanci, wallahi iya muddar da Allah ya rubuta ne zaka samu zaka yi. Wannan muddar tana ƙarewa sai ka ji ka a waje, idan baka yi hankali ba ma sai an yi sinyan aretan da ya tsayar da kai ko dakatar da kai ko ya sabke ka daga matsayin naka a lokacin ma da la'alla ba ma kwanakin aiki bane ba, ko kuma ka ji a radio ko a tele cewa wani wani an sake ka da wani, kana cikin sihirin kuma da ɗan tsubbun naka da wani ne ba wanda ya isa kai in abin nan wanda kake ga yana faruwa fa ta lalace Ubangiji yake ba wasu bayi na kaza kuke so ku je ku yi, kamar ce in ka iji to je ka abin da ga ba, kamar yadda can muzalla da hadisin da makaranta iya daga cikin inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwati al-ula, ko aka ce al-haya idza lam tastahi fasna ma shi'ta, kamar in ka iji to ka je ka abin da ga dama. To ta lalace Allah yake musu wa umli lahum inna kaydi matin, ka ga mutum banda sihiri malam ba abin da yasa a gaba, ka ga mace banda sihiri ba abin da ta sa a gaba, da sunan gidan zama gidan miji, ko kuma da sunan abin da ya shahi aiki ne, ko da sunan harkan da ya shahi kasuwa ne, haka kawai ka ga mutum wai dole sai iya da wani wanda yake mai tsubu. To duka hasada take tuka irin waɗannan abubuwa, kuma ita ce ja gaba cewa wani ya samu kaza, me yasa wani ba ni ba, me yasa wacce ba ni ba, da sauran makamantan wannan. Allah subhanahu wataala ya shirya da mu karantar da ku Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita. Da haka dai wannan hali ne mai muni, dukkan mutum mai imani wajibi ne nisanci abin da yake dabi'a na hasada, dan alqurani mai girma yayi magana akan shi, sannan kuma shi mutum mai imani yayi kokarin karanta ulau zai da sahi da marece a lokacin da ka zo barci, Allah zai maka maganin duk wani kita da wani dan fitina, duk wani fitinan ne Allah subhanahu wataala zai baka kariya akan shi. Ka karanta ulau zai da sahi, ka karanta su da marece, ka karanta su a lokacin da ka zo barci, wallahi zaka zamanto gani nan bari nan bayan da aka iya da kai. To amma matsalan da take faruwa shine mafi yawancin musulmai a yau kawai mutun ya saki jiki haka nan kawai, baya karanta azkar, baya kaza baya kaza, bai ma san me yake karanta ba, la'alla yayi shekara nawa har a yau bai san ba ana karanta azkarul sabah da azkarul masa, suna nan a cikin littafin da bai wuce dala 50 ba. Ka saya ya maka amfanin da ko miliyar ka wallahi ba sa iya maka shi. Allah shi da mu. Akwai maganganun da malamai suka yi akan magabata akan abin da ya shafi hasada. Muawiya ibn Abi Sufyan, Allah ya ƙara yarda gare shi, yake cewa kullu nasi astati'u an urdiyahu, yace wallahi dukkan dan adam, dukkan mutane ina iya samun yardan su in yardar da su, yace illa hasid, sai dai mutumin da yake da hasada akan wata ni'ima da na samu. Shi wannan ba zan iya yarda da shi ba, me yasa? Saboda fa innahu la yurdihi illa zawaluha, ba abin da yake gamsar da shi sai dai yaga cewa ni'imar nan da take waje na ta gushe wannan shine anan ne zai gamsu to kaga tabbas mutumin da yake da hasada iya da muhallin mu'amala ibnu sirin nake cewa ma hasattu ahadan ala shay'in min amri ad-dunya yace ku tsaya ku ji jama'a ni fa da kuke gani na ban taba ma wani mutum hasada ba kan wani abu na rayuwar duniya yace li annahu in kana min ahli al-jannati idai zaman to wannan mutumin dan aljanna ne fa kaifa ahsudu ala fa ahsuduhu ala ad-dunya tayaya zan mushi hasada akan duniya kayan banza yake cewa wa hiya haqiratun fil janna al-hali ad-dunya nan wala kancacciya ce a cikin aljanna micece duniya idan ana magana aljanna yace wa in kana min ahli an-nar wanda nake ma hasada nan kuma idai zaman to ya dama dan wuta ne misali yace fa kaifa ahsuduhu ala amri ad-dunya tayaya zan mushi hasada akan al'amarin duniya wa huwa yasiru ilna shi zai ta gidan wuta kenan karshen dai bakin waje kenan ku gudde daga cikin biyu in mutum mai imani ne musulmi dan me zaka mai hasada duniya gaba ɗaya in kai muqaradanta da aljanna mice ce duniya idan kuma ya zamanto wannan mutumin dan wuta ne dama to dan wuta kuma hasada me zaka mai me ya samu da zai burge ka babu shine abin da ibnu sirin yake cewa Abu Hatim yake cewa al-wajibu 'ala al-aqil mujanabata al-hasadi 'ala al-ahwali kulliha abin da yake wajibi akan mutum mai imani ne sanci duk abin da yake hasada ne a cikin kowane yanayi duk abin da yake hasada ne ka nisance shi sannan Abu Layth As-Samarqand yake cewa yasilu ila al-hasidi khamsu 'uqubat yace duk mutumin da yake hasada ne aikin shi to akwai uquba kamuwa guda biyar wanda za su isa zuwa gare shi na farko ghammun la yanqadi duk mutumin da yake da hasada to zaka same shi kullum cikin kumcin da baya yankewa abu na biyu zaka same shi musibatu la yu'jaru alaiha yana sa kanshi cikin musiba da tashin hankali da firgici da rashin nutsuwa amma kuma ba zai samu lada ba akan wannan abin da yake bal hasali hidi zunubi abu na uku mazammatu la yuhmad alaiha sannan abin zargi ne yake aikata wanda ba za a mushi godiya akai ba abu na hudu yana jawo kanshi hushin Allah subhanahu wataala abu na biyar yana rihewa kanshi kofa ta samun dacewa a cikin rayuwa duk mutumin da ya zamanto hasada ne dabi'ar shi to abinda wannan abinda zai same shi a nan gidan duniya kenan kai aje gobe kiyama Allah subhanahu wataala ya rawa mu da wannan cuta kwarai da gaske duk mutumin da yake so ya ci nasara a rayuwar shi to abinda yake hasada ne ka fita daga cikin shi duk wanda Allah ya bashi Allah ya rika Allah amfana Allah sa amura huwa haza kuma Allah kara kai ma Allah zai baka ka roki ubangiji subhanahu wataala to waɗannan su ne kaɗan daga cikin maganganun magabata akan abin da ya shahi hasada sai hasada mafi yawa akwai abubuwan da su suke jan ɗan adam su kai shi zuwa ga hasada abu na farko al'adawatu wal baghda kiyayya da gaba da ƙi da ƙin juna kana ƙin wani sai ya zamanto duk wani abin alheri baka so ya same shi me kake so so kake kullum rayuwar shi ta ƙara rikicewa kullum ya riƙa yin baya abu na biyu daga cikin abubuwan da suke kawo hasada akwai at-ta'azzuz shine jijji da kai saboda duk wani wanda ya samu kuɗi ko mulki ko da makamancin wannan sai ka rika jin cewa yanzu ya wuce ka daga nan sai ka yi mai sai ka shiga hasada saboda kana ga wannan mutumin da ya samu matsayin nan ko ya samu kaza zai zo ya dauka ka sama da kai yanzu daga nan in baka hankali ba sai shaytan ya zo ya zuga ka sai ka rubuta cikin ramin hasada Allah subhanahu wataala ya kiyaye sababi na uku daga cikin sababan da suke sa mutum ya tsinci kanshi a cikin hasada al-kibru wal-ujubu girman kai da jijji da kai kana ga kai kai kowa baya kai sababi na hudu da yake sa mutum ya jirka ya tsinci kanshi cikin hasada shine hubbur riyasati wa talabil jahi hubbur riyasa son shugabanci ya zama to duk inda aka hadu kawai so kake kai a naɗa ka shugaba to daga ba a naɗa ka ba to shikenan kuma wanda aka naɗa ka shiga hasada da shi wa talabil jahi sannan kuma da neman matsayi kawai kake so kai duk yanda za a yi zaman to an naɗa ka ko ka samu kaza to kai a nan kake to wannan shi ma na sa ɗan adam ya faɗa cikin tarko ko kuma hatsari ko kuma wannan mumunar dabi'a wanda ita ce hasada. Abu na biyar khubsun nafsi, kazamtacciyar zuciya so diyawa ba ta so alheri da samu mutane, sai kawai iya damu shi a cikin rayuwa a ce wani ya samu kaza ko ci ta samu kaza, subhanallahi, to ya shiga cikin hali na rishin nutsuwa kenan malam. Kai malam wallahi mutumin da yake da sarana shawo zai sha wahala wani da gaske. Kaga wannan ukubar da aka ce ghammun la yanqadi, umcin da baya yankewa haka kawai zai ci gaba da rayuwa. Allah yana ta budawa mutane, ana ta musu abubuwa na ni'ima da falala, shi kuma yana cikin yana ƙara dirmi a cikin tashin hankali. Lalle mutum yayi kokari ko da ya jarrabu da irin wannan dabi'a yaga cewa ya huta daga ciki ta hanyar bin abubuwa kamar haka, abubuwan da in ka tsaya akan su za su taimaka maka akan huta daga cikin dabi'a ta hasada. Abu na farko qat'un nazari anin nasi, ka yanke daga duba mutane, ka rataye zuciyarka da Allah subhanahu wa ta'ala, wannan shine abu na farko. Kan ma wani yayi kaza, wani ya sayi kaza, wani duk wannan kai dame ka, kawai Allah, ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ka bayar da zuciyarka, ka rataya ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wannan shine abu na farko idan kana so Allah ya raba ka da ciwon hasada. Abu na biyu almunafasatu fil a'mali salihah, daga cikin abin da zai raba ka da hasada ka zamanto kana rigirigi da mutane wajen aikata ayyuka nagari, aikata ayyuka nagari ba neman duniya ba, saboda mafi yawa hasada tana zawa akan harkan duniya ne gaba daya. To amma ya zamanto kai dabi'anka da kokarinka duka yanzu ai aikin ai aikin alheri, to daga cikin aikin alherin nan in ya zamanto ya zama dabi'arka, to barin hasada da kiyashi ga mutane, to wannan shi ma da kiya daga cikin ayyuka alheri, ya zamanto baka hasada kowa. Abu na uku at-tarbiyatu munzu qufulati ala hubbil khair linnas, wannan kuma akan uwaye yake da ubanni, ku tarbiyantar da yaranku akan son alheri ga mutane tun suna yara, tun yana kararrami a fahimtar da shi cewa ya kamata ya rika taimakawa mutane. Misali wani abinci ne a bashi a ce kai ma almajiri, misali wani abu ne kaza a ce ki baba abokin shi, kamar a rika dabi'antar da shi akan yin kyauta da badawa, to wannan zai sa kenan ya rika son mutane su samu alheri, a dabi'antar da shi akan haka. Abu na hudu an yata an yudarriba nafsahu ala qawli ma sha Allah la quwwata illa billah, ka dabi'antar da kanka game da fadar cewa ma sha Allah duk abinda kaga samu wani abu na alheri sai ka ce ma sha Allah, Allah haka Allah ya so, la quwwata illa billah, babu ƙarfi sai zuwa ga Allah, kuma kai addu'a Allah sa albarka, ka ce ma sha Allah tabarakallah. To wannan yana saka wannan dabi'a da zaka rika wannan abubuwan da zaka rika ambatawa za su taimaka maka akan rabuwa da cuta ta hasada. Sannan kuma addu'a lil mahsudi bi ziyadati, wanda kake ga ma kaman zaka mishi hasada ka rika ma roƙa mishi Allah akan Allah ya ƙara mishi, sai ka zo nan dabi'ar ta kurinya daga cikin zuciyarka. Sannan abu na shidda shine ar-ridha bi qada'illahi wa qadarihi, ka zamanto mutum ne mai yarda da hukuncin Allah da kadara ta Allah subhanahu wa ta'ala, abinda Allah ya kadarta lalle babu wanda ya sai hana, abinda Allah ya sa wani da wacce sai sun samu kai baka isa baka hana, yau wane ne kai, kana wahaltar da kanka ne kawai, kana wahaltar da kanka ne, da haka ka rika tuna wannan. Sannan kuma abu na bakwai daga cikin abubuwan za su raba ka da hasada at-tafakkuru fi nata'ijil hasad, ka rika tunani akan sakamakon da zai biyo baya idan kama wani hasada, shine kawai abu makarancin ta kawai hushin Allah subhanahu wataala. Sannan kuma rayuwarka kai za ta zo ta kwabe ga baki daya, lokutanka da ya kamata kai amfani da su cikin abin da zai amfane ka a rayuwarka da addininka duka ka zuba su wajen kokari da kaiwa da kawowa akan ni'ima da kaza da Allah ya ma wani ya za a yi mu raba shi da ita a kaza, damuwa tunani wane ne wace ce, sai ka hana kanka nutsuwa sakat, wannan ita ce azabar da Allah zai maka tun anan gidan duniya kafin kuma gobe kiyama. Yan uwa musulmi, lalle wannan magana ta abin da ya shafi hasada cuta ce wadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin al'umma akan cewa su nisance ta, wanda kuma dukkan wani abin da kake ga zai nisantar da kai zuwa ga wannan dabi'a, to wallahi wajibi ne a gare ka ka bi wannan hanya saboda kar ka tsinci kanka cikin masu hasada. Irin kalan ƙarin bayani akan wannan gabaɗaya ta hasada ya zo a cikin as-sahihain hadisin Bukhari da Muslim, Allah ya yi rahama a gare su, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hasada illa fi sinataini, babu hasada sai a cikin abubuwa guda biyu, wannan kuma shine malamai suke cewa gibba, ghibta ina ma a ce Allah ya bani nima in yi ba ka ce ba Allah baka nawa Allah ya kwace nawa ne baka ko kuma a koda bai kwace ba dai shi dai ya rasa kai ka rasa shi ya rasa ai gaba dai babu subhanallahi ghibta abin da ake cewa rajulun atahu Allahu malan shine mutumin da Allah ya bashi dukiya fa huwa yunfiquhu ana al-layl wa ana an-nahar yana ciyar da dukiyar nan tashi ana al-layl da wuni saram wa ana an-nahari da dare farai yana ciyar da dukiyar nan tashi ya ba wannan aiki alheri sai ka ce kai ina ma Allah bani kudi irin na Alhaji wani ne ma in yi aiki irin yanda yake wannan ba laifi bane kaga cewa kai Allah ya baka irin na Alhaji kai ma kai kaga in Allah ya baka ma kayin Alhaji wani ne iya da kamasho akan ka nan cewa ka gani yana aiki alheri wannan abu ya tsarsu sai zaman to addalu alal khairi to wannan shine ba hasada bane ko mutumin da Allah ya bashi ilimi yake fadakar da al'umma yake karantar da su kaza kaza da sauransu kace Allah bani ilimi irin nawa ne in karantar da mutane fadakar da su wannan shi ma ba a kiran shi da sunan hasada amma ka rika kokarin ya za a yi ya gushe ina ma a ce kaza nan ya lalace ina ma a ce haraka kaza da wani shiga tabbaci subhanallahi Allah kiyaye to hasada matsala ce mai girma yan uwa ina ga iyanan ya kamata mu tsaya sai mu tashi at-tanajushu in giza mai kanturuwa eh wannan hadisi za mu bi shi sa tsinke za mu bi shi insha Allah ta'ala abu na harko da manzon Allah ya hana mu a cikin wannan hadisi na Abu Huraira shine la tahasadu kar da ku hasada yanzu dan awwal da muka ambata da awwal da suke sa mutun ya huta daga cikin hasada kowa ya je ya magance zuciyar shi insha Allah ta'ala gobe da iznin Allah kuma sai mu dasa daga inda muka tsaya wannan rishin lahiya na abin da ya sha hasada Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya wuhintar da zukatan mu zaman to mutane ne masu ba mu dauki da kowa a cikin zuciyar mu ka za ka rayu kai ji rayuwa mai dadi amma daga ran da ka zuba wani a cikin ranka to kai kuma tashi hankali duniya ya same ka kana wahaltar da kanka akan abinda babu lada sai zargi ga wahala ga kuncin rayuwa kuma zaka rihe wa kanka kohohi na alheri sannan kuma kana tuhumar ubangijinka subhanahu wataala me yasa aka ba wani kuma yasa aka ba wacce ba ni ba kuna makamancin wannan Allah subhanahu wataala ya shirye da mu karantar da yaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita bidal qadri kifaya insha Allah ƴan uwa sai a gobe idan Allah subhanahu wataala ya kadarta muna cikin masu rai kenan dai Allah da lokacin ne har yanzu na kasa daidaita shi yanda ya kamata alaiti hal dai ina ga muna iya dokan shi a matsayin kaman karhi tara la karhi tara insha Allah karhi tara gobe muna iya fara ko kuma takwas da rabi insha Allah ta'ala za mu fara Allah da kiran karhi zuwa tara mun kare insha Allah ko tara da wani abu kadan Allah subhanahu wa ta'ala shirye da mu karantar da yaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allah shirye mu shirye zuriyar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sakanta mana da alheri gabaki daya kuma Allah ba mu iko aiki da abin da muke saurare kuma wannan abubuwan da muke saurare Allah ya sa su zaman to mana hujja a gobe kiyama wajen samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala bukatun mu na alheri gabaki daya Allah biya mana Allah ya shiga mu ya shiga mahaifan mu yan uwa da suke bibiya kai tsaye ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi tarayya a cikin lada gabaki daya kuma da waɗanda ma za su saurara daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله ان شاء الله سي اشيري نغوبي الله يرضى ان اوار سكي ربطوا ادو ان فاتن الهدي الله امسى الله يساك من الهدي غباكي دايما